والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الكلب أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. رب يسر ولا تؤثر. وسلمي أقوئنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا ساكي نفرم دكاو وني سابن شرم wani sabon bayani, wani sabon tsokaci game da wannan maudu'i, wannan topic ta dawo ibadallah, ga bayin Allah ku yi magani, inji Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda Allah subhanahu wata'ala bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar da magani. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Lam yaza Allahu da'an illa ja'alahu dawa'a, Allah ta'ala bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar da magani, bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar da magani, sai ya halicci magani kamar irin yadda ya halicci cutar. Wa musulmi, za mu gane cewa kwarai a cikin gata muke, babu wani gatan da ya fi addinin musulunci, babu wata ɗaukaka da ta fi addinin musulunci, babu ɗan gata wato kamar musulmi. So dukkan abin da zai aikata, abin da zai ci ne, abin da zai sha ne, Allah subhanahu wata'ala wanda yake bautawa shi ne ya halicci wannan, shi kaɗai shi yake rayawa, shi kaɗai shi yake kashewa. Saboda haka ba wai musulmi kawai yake kashewa, ko kuma a'a masu imani yake kashewa ba, kowa da kowa, hatta kwari, hatta dabbobi da masu bin kowane irin addini da waɗanda suke bautawa, kowane irin abin bautawa ne, irin abin da ake gani ne, irin gumakan nan, ko ku a wani abu ne wanda ya kasance a zuciyarsa kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana a suratul Jasiya, a faraita man ittaba'a ilahu hawa, akwai wanda kawai son zuciya din shine Allah nasu, son zuciya suke bautawa, dukkanin su gabaki ɗaya ba Allah su ne yake rayawa yake kashewa ba, ba Allah su ne yake talautawa yake arzutawa ba, ba Allah su ne yake gafarta zunubi ba, ba Allah su ne yake karbar tuba ba, ba Allah su ne yake karbar ayyuka ba, ba Allah su ne yake da aljanna ko yake da wuta ba, ba Allah su ne yake da duniya da lahira ba, ba Allah su ne yake da wannan duniyar da muke gani ba gabaki ɗayanta, da ƙasarta, da ruwanta, da samanta, da ƙasanta, da dukkan halittun da suke a cikinta, da dukkan waɗanda suke a sama, da waɗanda ake gani da waɗanda ba a gani, duk waɗannan Allah musulmi kawai shi ne ya yi su, kuma shi ne yake da iko da su, wanda ya ga dama ya bashi, wanda ya ga dama ya hana shi. Saboda haka ya kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala, duk wanda kaga yana rashin lafiya, mutum ne ko ba mutum ba, Allah ta'ala shi ne ya samar wannan cutar, a gurin Allah akwai sunanta, akwai maganinta. Duk wanda ka gani da lafiya, musulmi ko ba musulmi, mutum ko ba mutum ba, Allah ta'ala shi ne ya bashi wannan lafiya din. dukkan irin abubuwan da muke gani ma waɗanda ba masu tafiya ne ko masu magana ba na halitta abin da ya shafi bishiyoyi abin da ya shafi duwatsu abin da ya shafi ƙasa abin da ya shafi wuta abin da ya shafi ruwa abin da ya shafi dukkan abubuwan da muke amfani da su gabaki ɗaya Allah na musulmi shine wanda ya halicce su kuma shine yake tafiya da tsarin su shi ya hana sama ta faɗo shi ya hana kuma a ƙasa ta riza in kaga wani abu ya faru a ƙasa ko a sama to wannan akwai sa hannu na wasanni na halittarsa su suka jawo wannan law kana fihima illallahu lafasadata da sama da ƙasa ya zama ba Allah ne guda ɗayan nan namu na musulmi ba shine wanda ya kasance yake tafiyarwa da al'amarin su da tuntuni sun wargaje sun rushe sun zama ba su da wani amfani bal ataina bil haqq wa innahum lakazibun mattakaz la min waladi wa ma kana ma'ahu min ila izan da zahaba kullu ilahin bi ma kalat Allah ta'ala ba shi da bai rikida ba ya ce kuma abin da yake faɗin nan gaskiya ne bal ataynahum bil haqq duk wata magana da zaka faɗa wacce ba Allah ne ya faɗa wacce ba a ƙarƙashin tsarin addinin musulunci take ba wannan magana ƙarya ce وإنهم لكاذبون وايشي قريشي wanda ya nufe su da yin wannan maganar wanda kuma shi ya halicce su shi ke raya su yake ciyar da su yake shayar da su yake cutar da su yake ba su lafiya da a ce yanzu akwai wani Allah din bayan Allah a sama ko a ƙasa da ta haba kullu ilahin bima kala da kowane Allah to sai yayi iyaka to nan iya shine iya mulki na kaman irin yadda muke gani mutane kowanne akwai iyakacin abin da yake mulka rizancin da yake babu wani sarkin duniya ma gabaki ɗaya bare a ce ya hada da lahira da komai da komai dole sai dai shugaban ƙasa kaza sarkin gari kaza dukacin gari kaza mai unguwa kaza wane ne sai dai irin waɗannan to wannan shine ke nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ba shi da wani mataimaki shi yake yin komai inda ku a ce inji Allah subhanahu wataala kamar yadda ya yi mana wannan bayani a suratul mu'minun idan la zahaba kullu ilahin bima kala ta sai kowane Allah ya ware iyakacin abin da yake nasali ko ya halitta ko ya gina ko kuma shikenan ko ya kwata ko wani abu kamar yadda muke gani ana yi a duniya wala ala ba'dhum ala ba'd dole sai an samu a cikin su allolin lalle sai an samu wani ya fi wani yana bin umarnin wani kamar yadda muke gani a duniya ba muna da sarakuna yanzu a Najeriya ba to amma ai sarkin musulmi shine a sama da su saboda haka shi ba a ce da shi ma mai martaba sai dai a ce da shi mai alfarma sarkin in aka ce mai martaba to an yi downgrading din sa an mai da shi kwaman sarki me yasa ya zama haka saboda tarihin sarauta idan an bi daga wannan ƙasar da yake mulka a yanzu daga kuma tsatsan waɗanda suke su ne kakanninsa wato shehu ɗan fodiyo daga nan ne wannan tsari na musulmi na sarakunan musulmi da na arewa daga nan suka samu to saboda haka ake ba shi wannan dama ɗin duk wani abu da za a gudanar na ko na da wani sarki ne ko ba shi sanda ne dole sai an nemi amincewarsa kuma su sai sun je sun yi mubaya'a saboda haka ashe kenan sarki ne to amma kuma ya hosu sarakuna ko su kansu ma sarakuna akwai waɗanda ya kasance masu farar sanda akwai masu jar sanda ko su din ma kuma a kasan su akwai muhaki akwai digitai akwai masu unguwanni saboda haka wani sai ya fi haka tsari yake ba zai yiwu ba a samu waɗansu masu mukami iri ɗaya sannan kuma a ce ai dole sai duka su zama daidai mukaminsu ba zai zama haka ba in kana da shugaban ƙasa to ai akwai wani shugaban ƙasan wanda ya fi shi gwamna akwai wani gwamnan ya fi wani gwamnan ko dai yawan ƙasa ko kuma fawa da yake da ita ko yawan mutane ko kuma yawan arzikin da yake jiharsa sai ka samu dai wani ya dalwa ne to haka abin yake ko aiki ne kun gani da akwai wanda ya kasance senior ne akwai wanda yake junior ne da sauran dai irin waɗannan me yake nuna maka cewa Allah subhanahu wataala shi shi kaɗai ne ya faɗi cewa wala ala ba'dhum ala ba'd lallai idan da akwai wani Allah din bayan Allah subhanahu wataala sun zama biyu to dole sai an yi iyaka wannan ga abin da yake mulki wannan ga abin da yake mulki kuma dole ɗaya sai ya fi ɗaya mukami yawa ɗayan shi zai tuɓe ɗayan ya kuma naɗa wani subhanallahi amma yasifun saboda Allah yana tsarkake kansa ne da ake gwada shi saboda to Allah ɗin da ya kasance haka shi ne Allah musulmi duk wani mai bauta wani ba Allah ba to wannan Allah ɗin wanda shi ya yi komai shi ne sarkin kowa shi ne shugaban kowa shi ne Allahn kowa da komai tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe saboda shi kaɗai ya ce ya halitta har yanzu ba a samu wani ya zo ya ce a'a ba ko wani bincike ya nuna a da can ai akwai wani Allah tun da yake yanzu masu bincike za su iya ganowa abin da ya faru a shekara miliyoyi baya ai da sun binciko wani Allah a shaida can an taɓa yin wani Allah har yanzu ba a samu kuma har abada ba za a samu ba duk ya gaya mana wannan a littafinsa alƙur'ani banda a cikin alƙur'ani babu a inda Allah ta'ala duk ya bayyana waɗannan alƙur'ani shine littafin shari'a da addini da rayuwa na musulmi saboda haka ne Allah ta'ala ya ce wato ya yabi wannan al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne al'ummatai waɗanda ya kasance suka fi alkhairi suka fi girma suka fi ɗaukaka suka fi wato fi kusanci ga Allah subhanahu wataala a cikin dukkan waɗansu al'ummatai waɗanda ya halitta shi ya halitta ala ya'lamu man khalaq saboda Allah bai san abin da ya halitta ba ko waɗanda ya halitta ba ya sani saboda shi ne mai faɗa haka kamar ta'muru bil ma'ruf wa tanhawu 'anil munkar an ba za ku zama khaira umma din ba sai kun zama kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hani da mummuna saboda umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna wani abu ne wanda kasance wato farilla ne kifaya farilla ne ta aini kowa ba a ɗauke masa ba ba a wannan babin muke magana muna bayani ne akan yadda Allah subhanahu wataala yake shi shi kaɗai ne kuma shi ne ya fifita musulmi akan waɗanda ba musulmi idan an ce al'umma musulmi ake nufi don ko shi ne zai hani da mummuna ya kuma yi horo da kyakkyawa mummunan da Allah ubangiji mahaliccinsa ya nuna masa mummuna ne kyakkyawan da Allah ta'ala ya ce da shi kyakkyawa ne dan shi ne ubangijinsa shi ne Allahnsa shi ya halicce shi sannan kuma ga wanda Allah subhanahu wataala ya aiko dan a fahimci saƙon nasa sosai sai ya aiko mutum dan uwan mu wanda babu abin da ya fi mu halitta a zahiri kafofi biyu ke da shi hannaye biyu da kai ɗaya komai da komai amma sai ya fifita shi da kuma ya zama wasiɗa ya zama shine mutane masu kama da shi jinsin su su rika karɓar saƙon Allah ɗin daga wajensa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khairu kalqilla mafificin halittar Allah gabaki ɗaya saboda haka lokaci ya yi waɗanda ya kasance ba musulmi ba ne yanzu ba a tilasta mutum a ce yi kaza a'a hanyoyin da za ka iya samun cikakken ilimi wanda babu kokwanto a cikinsa ka koma littattafan musulunci ka karanta tarihin musulunci gani za ka gane cewa shi ne addinin Allah ɗin shi ne addinin gaskiya za ka gane kai a kan abin da kake ɓata to saboda haka abin da za yi magana ɗin kamar yadda na faɗa ta dawo ibadallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan yace ai magani kuma kamar yadda aka yi cutoci iri ne kuma kowace cuta Allah ta'ala ya sa mata maganinta akwai cuta haka ta gaɓoɓi akwai cuta wacce kila saɓawar magana ce mai tsaho cewa da akwai a ɗabi'o'i kamar guda hudu alal misali kamar a ce zafi kamar a ce sanyi kamar a ce ƙasa kamar a ce ɗaita kowanne in ya zama daidai a jikinka da zafinka da sanyinka da bushewa ta ɗabi'arka da kuma ɗanyantaka in suka zama da to sansan lafiyayye ne kai ba ka cuta kowace iri to duk sanda aka ce kuma wani ya ɗara sauran ko ya yi ƙasa da sauran to wannan shi ne cuta idan sama ya yi sai a yi magani maganin mai magani zai yi sai ya rage abin da ya ƙaru idaidaita da sauran 'yan uwansa in ya yi ƙasa sai a yi magani sai ya taso ya zama daidai da 'yan uwansa saboda haka aikin likita dama shi ne samowar lafiyar da ta kufce ya nemo lafiya in ta kubuce in kuma wani abu ya same ta ya kare jiki ya kare lafiya shi ne aikin likita kawai zai daga irin cikin cutoci din akwai cutoci irin na jiki akwai cutoci irin na zuciya ne kawai haka kamar tunani kamar faɗuwar gaba da sauransu akwai kuma cutoci irin na aljani da cutoci irin na shaidani kuma waɗanda sukan sabauta aljani shaidani da mutane bokaye ko mayu su kuma su ma akwai inda Allah ta'ala ya nufe su da haddasa cuta duk dai cutar shi ne dai ko dai kasance wani abu ne za su saka ya yi ƙasa ko wani abu za su saka ya yi sama na ɗabi'a kamar yadda akwai a jikin mutum akwai abin da ya kasance rawaya ne akwai abin da ya kasance ja ne akwai abin da ya kasance baki akwai fari shi ma guda hudu ne kowanne in ya canza cuta ce to saboda haka daga cikin irin cutocin da muka fara yin bayani a baya shi ne abin da ya shafi samun lalata rayuwa da abin da ya shafi kuma larurar salihai to mun yi samun bayani akan samun lalata rayuwa gaba ɗaya mun fara a makon da ya gabata a karatun baya bayani akan alamuna sam ko ko alamuna larurar salihai wanda a yau insha Allah muke so mu ci gaba 10 ga watan 1 na shekara ta 2022 wanda yake daidai da hijira 7 ga watan Jumada Sani na shekara ta 1443 na hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Shafar aljanu, wannan kawai aljanu ne suke shi, wani saboda wani dalili ko dan ya more kawai, wani kuma hakimila saboda ko an bata masa ko an zuwa masa ruwan zafi aka ko an taka shi yana ko an fado a kansa. Mutum zai hau kan jaki ko doki ya fado, amma kila in ba sa sai ya fado akan wani aljini, to shi kuma saboda jahilci sai ce shi kuma to sai ya rama, in karyewa ya hana ya doru, in rashin lafiya ce ya hana ya warke. Duk wannan fa da izinin Allah ne, wa ma hum fil darin jami'in ahadin illa bi iznillah. Ko ya hau sama zai ɗebo tsamiya ko kuka ko kuma zai saro bishiya ko wani abu ne makamancin wannan, kawai ya fado ya shinya abin nan ko kuma isilin ya yi ya fado ya fada akan aljini, to sai ce sai ya rama. Ko mace ta bata sani kila ko tun tana ma yarinya ko kuma a yanzun tana aure ta haihu ko kafin ta haihu, ya kasance ta zo ta zubar da wani abu, ya kasance ta zubawa wani aljini, watakila a cikin abincinsa ta zuwa, watakila kuma ta zubawa ɗansa, to shi ma ce to ai shi kenan wannan ɗan a haife shi mu gani, ko kuma an haife shi sai mu ga yadda zai lafiya. Duk masu magani da Alƙur'ani sun san wannan, haka yake faruwa tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai tun zamanin ma wato Bible a cikin yake da wannan littafi ne shi ma na sama, a inda Annabi Isa alaihi salam yake fitarwa da aljanu daga jikin mutane kamar Maryam Magdalaliya, ƙawa ce tana da Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam, yayin da bai fi kwana 7 ba dinnan a ɗauke shi zuwa sama ya fitar mata da aljanu kamar yadda Bible ke officially, wato ya fitar mata da aljanu guda 7. To saboda wannan kuma ga cike ike a cikin Bible za a samu cewa inda wani mutum ya kasance aljini ya bige shi ya zama kamar mahaukaci, sai Annabi Isa a bayan gari ne haka sai ya yi masa addu'a, sai aljini ya yi magana ya ce to idan in fita in je ina, sai Annabi Isa sai ya yi duba bayan sai ya ga wani garken dabbobi garken tumaki shi ce ka koma can mana ga ɗan adam, ai ɗan adam ya fi daraja, da ya fita shi ne ya samu lafiya, amma kuma tumaki sai suke ta fadawa ruwa suka mutu, sai ga mutane nan gari sun fito zanga-zanga za su kashe Annabi Isa alaihi salam, saboda shi ne ya turawa dabbobinsu aljini. To a cikin yake a cikin Bible, saboda haka maganar aljini ya shiga jikin mutum wannan abu ne wanda yake sananne, ya yi cuta wannan abu ne sananne, kuma za mu ga kafofin yaɗa labarai nan satellite nan ga shi nan TV iri ba iyaka, wanda za ka ga ana ruƙiya ɗinnan kamar sai ta sha da irin yadda musulmi suke, musulmi ba wani tozartawa, wannan kun gashi a TV a cikin jama'a a cikin dubunnan mutane, mutum yana ihu yana tsirara yana wannan. To saboda to sannan kuma akwai abin da ya shafi sihiri, shi kuma sihiri mutum ne yakan je wajen boka kaman wancan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa Aliyu sai shiga amma akwai wani dalili ma da zai saka mutum ko dai shiga farin ciki mai tsanani ko bakin ciki mai tsanani irin yadda zai manta da Allah mutukar kana tuna da Allah mutukar kana ambaton Allah babu yadda za a yi aljani wani shedan ya iya shiga jikinka yana shiga konewa zai amma idan yaji yaga ka shiga wani hali ka manta da Allah sai wuf dama kila kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru yana so ya shiga jikinka bai samu dama ba sai a yanzu dama ta samu duk wannan yana nuna mai illar kada-kada da raye-raye da shagalta da waɗansu abubuwa waɗanda ya kasance ba na Allah ba ne waɗansu amaran tun daga sannan shi kenan dama Iblis ɗin ya rasa yadda zai sun fi ƙarfinsa inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma sai ga shi sun shiga wani hali na gafala to fa shi kenan za a samu abin da yake farko sai ya shiga daga wani kuma dalilan suna da yawa ko tsoro kana zaune kawai ko kana kwanci kan ciki wani abu ya fado a kan ɗaki ko ka ga wani abu ya wulga ko ka ji kamar an taɓa ka kai tsorata to a daidai wannan lokacin to sai aljini ya shiga wanda zai cutar da kai saboda haka akwai shafar aljini kamar yadda annabi ayyuba alaihi salam a cikin surah daud alaihi salam yake cewa inni massani shaytanu binusbin wa ata ko kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a surah baqara la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakabbadu shaytanu min almas ba ta yi ba sai kamar irin yadda wanda shaytan wato ya bige to haka za su tashi suna tangal-tangal annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne ya zama manzo ne ba wai na mutane kawai ba saboda haka idan ka ji an ce mutane a cikin qur'ani an ce annasu ya ayyuhan nasu to ana nufin da mutum da aljan ake nufi saboda haka duk wanda ya kasance ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam to annasu ne to amma akwai wani lokacin ma da Allah ta'ala zai keɓance mutanen da keɓance mutane da aljannin ikira su ya haɗa su saboda ya tabbatar shi ya halice su kuma shi ya aiko musu wannan annabin sallallahu alaihi wasallama manzon sallallahu alaihi wasallama kamar da muka dubi suratul an'am ya ma'asir jinni wal ins يكرا يا معشر الجن والإنس كو أبايا يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس يا معشر الجن والإنس يا كو متاني لألجن نا أي كو مكو منزو kamar yadda yake a sutul a'arafi har yanzu idan akwai irin wannan Allah ta'ala ya kai kira wa ya ma'ashar jinni wal insu kuma inna sutatu an tamfuzu min kan samu famtu ko kuma wannan din da nake nema na fada shi alan ya'tihum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunukum liqa'a yawmikum hadha Allah bai aiko muku manzanni ba mutun da aljanna saboda haka aka samu cikin Qur'ani surar aljin suratul jin kamar yadda yake a ko ina cikin Qur'ani musamman a cikin suratul ahqaf to saboda haka samu bayewa sai ko dai mutum ya zama shine bokan kansa yi samu ko kuma ya je wajen boka yake ga wanda yake so iyewa samu ko a jikinsa ko a samunsa ko a duk wani abu wanda ake amfani da shi wanda mai rai yake amfani da shi ana iya samu a lalata wannan abu ya kamata masu irin wannan su wato su ga taitayin su in kaje gurin boka ko baka gaskanta da abin da yake yi ba ka tashi kaji to ka tabbatar da cewa sannar ka ta kwana 40 babu in ko ka gaskata faqad kafarta bima unzila ala muhammad ka kafirce da dukkan abin da Allah ta'ala ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma zaka iya zuwa dan ka tabbatar wannan boka ne ko ba boka bane da kaji ana labari to ne idan kai kai koyi ma da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yaje wajen ibnu sajjad ya tabbatar da cewa shine dujjal din ko koko ba dujjal din bane to idan kaje wannan wannan babu laifi kaje ka ilmantu ne dan ka gane gaskiya in gaskiya ce ka bi ta idan kare ce kuma ka kauce mata sannan kuma akwai san mu lalata rayuwa shi wannan san mu kawai ɗaya ne zai ko dai ayi san mu ne saboda a hana aure ko a hana haihuwa ko a lalata lafiya ko a hana tafiya wani guri ko a hana saduwa hulɗa tsakanin mace da namiji ko a rika saukarwa da mace jini ko sanmu na raba tsakani raba uwa da ɗanta raba uba da ɗansa raba miji da matarsa raba ɗan uwa da ɗan uwa raba uban gida da yaransa raba abokan hulɗa da ma da abokan hulɗar su irin waɗannan raba tsakani dodo wannan akan irin wannan sanmu daban-daban wannan ɗaya-ɗaya ne ayon kare sanmu ta raba ku da irin wannan sanmu ne in kuma wancan na aljami ne shi ke nan ka rika karanta azkaru wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai ai kullun annabi sallallahu alaihi wasallam in zai kwanta kafin bacci ya dauke shi sai ya karanta qul huwallahu daya falaki daya nasu daya ya tofa a hannunsa ya shafa inda duk hannunsa zai kai a jikinsa yakan fara da fuska ko da kan yayi haka sau uku kuma sannan hadisin Abu Huraira ya nuna mana cewa karra inda zaka karanta ayatul kursiyu a gidanka to sam aljanni ba zai shigo ba shaitani ba zai shigo ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mun ga a karatun da ya gabata inda wani ya karanta ayatul kursiyu aljanni ya kone shaitani ya kone saboda inda irin wannan ne kawai ai sau ɗaya ma aka yi in kuma ba haka bane kawai kana iya ci gaba da karanta ayoyi irin fatiha ayatul kursiyyi qul huwallahu ahad falaq innas amanar rasul irin waɗannan akwai ayoyi na ruqya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kana karantawa to aljannin ya rabu da mutum kenan abin da yake saka shi ko ciwon kai yake saka ko kasala yake saka shi ko dugudugu yake gani tsakaninsa da matarsa ko tsakaninsa da 'yan uwansa shi kenan idan ba na samu bane idan na wannan na aljanu din ne ko kuma in wani ne kake karantawa kila aljanin wannan yi magana in yi magana malamai sun ake da annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna irin yadda duk za ka yi mu'amala da shi ka fita in an karanta ya kasance aljinin bai magana ba kuma alamomin suna sai a ci gaba da karanta a ci gaba da karanta har sai ko dai ya tafi ko kuma yi magana abu da bai wannan shi ma babi ne mai tsohon gaske to sai san mun lalata rayuwa bambancin san mun lalata rayuwa da san mun da larurar salihiyya shi ne shi san mun lalata rayuwa shi yawa ne da shi saboda haka yake da wahalar magani sai ya kasance mutum akwai san mu 100 a kansa ko 90 ko 80 ko 70 ko 60 ko 50 ko 40 ko gwargwadon dai yadda manufa da abin da shi bokan ko wanda ya je wajen bokan ya saka shi wahalar warkewa ta kushi ne in kai masa abin da ake karye sammu na guda daya to ɗayan ne zai kare sai ku kuma har yanzu akwai saura sai ga mutum ya gaji ya ga kaman ya ga kaman Allah baya karba ko kuma yace kai wannan malamin ba da yin canza ba sai mutum ya ta canzawa addu'o'i in wannan ya tafi wannan yanan in wannan ya kare wannan yanan in ma mutum ya kasance kuma ya bar wannan in ba ai sa'a ba sai na dadin ma ya dawo kuma in har ya kasance kai ne magani da alqur'ani ya kasance kai nasarar kashe wani aljani ko kashe wani shedani saboda shi sammu ai turowa ake aljani ko shi yake zuwa da kansa dan ra'ayin kansa haka ma aljani mai amma na sammu lalle wani ya turo shi to in ka kashe wannan wanda ya turo dan saboda aljinin hawa-hawa ne akwai sarakunan su in sarkin idan boka yana son aljinin da zai tura shi a game da wani sammu to sai ya nemi alfarma da izini daga shugaban shedanu gabaki daya na duniya shi ga irin aljin da yake so ko irin shedan da yake so da kuma irin abin da yake so yi masa ko ya bashi ɗaya ne ko ya bashi biyu ko ya bashi uku to kadan ya zo zai zaɓa wanda ya ƙware a kan wannan abu in sa bacci ne ma an mai yi sai wanda ya ƙware to sai ya tuno to in har ya kasance mai ruɗiya ya kashe wannan wanda aka tuno to wannan bokan zai ji kaman ya gaza zai sake ɗamara ya sake neman wanɗanda ya kasance suka fi wancan shi kuma shugaban nasu shi ma an ɓata masa tunda an kashe masa waɗanda yake ji saboda haka kai wanda ake yi wa sammu kai kaɗai kawai ka shiga a gurin don ku saboda bokan sake ɗamara zai yi shi ma wancan shedanin shugaban nasu shi ma sake zaɓe zai yi sake turowa me ya kon wannan aljannin kanin wani ne ko uban wani ne ko matar wani ne ko dan uwan wani ne ko aminin wani ne ka kashe masa to fa shi ma fa ba zame ya zama zai ya rungume hannu ba shi ma lalle sai ya ga ya ji waɗansu hanyoyi waɗanda zai rama abinda aka yi masa ɗaya daga ciki in sun samu ne ya ga cewa kai ma din ya kashe ka saboda haka ashe me ya kamata lalle wanda ya kasance yake yin irin wannan magani na rabuwa da sihiri to ya ta kokarin lalle a zakaru ya ta kokarin irin yadda ya kasance in an raba shi da wannan ko nawa aka kawo ba za su iya shiga jikinsa ba me wa karatun baya mun yi bayani cewa in dai zaka shiga gidanka da bismillah ya zama kuma zaka fito da bismillah duk abin da zaka da bismillah zaka kwanta bismillah zaka ci abinci bismillah ka gama alhamdulillah zaka sa tufa bismillah zaka to yi bismillah zaka yi kasuwa bismillah komai zaka yi bismillah bismillah zaka yi ban daki addu'ar ban daki to ba zai samu kofar da zai saki shigowa ba da kuma azkar waɗanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna wanda za a kai safa da yamma da lokacin barci mun kawo irin yadda shi ma yake in zai kwanta barci to saboda haka ashe sammu lalata rayuwa sammu ne da yawa da kuma aljanu shedanu da yawa saboda haka yake da wahalar magani amma dan guda ɗaya ne kawai sammu jallin jal guda ɗaya da izinin Allah da kasance karanta ayoyin karya sammu ayatul kursiyyu wattaba'u wa ahayna ila musa an alqi fa qala musa ma ji'tu bi sihr illa la sa'ibtu da irin innama sana'u kayd sahir wa qadimna ila ma amilu min amalin da kulli ayyukan da kula uzu bi rabbil kun kowane irin sammu ne kowane in dai sammu ne guda daya ya kare ke in ma guda nawa ne daya dai ya kare kuma har yanzu tun da yake sammu lalata rayuwa sammu ne akan iri ke abubuwa ne iri iri sammu raba tsakani irin su daban hanyar da zaka buka warkar da shi daban hanyar hana arziki daban hanyar hana ilimi daban ta warkarwa saboda shi yasa yake da wahala in ka bi wannan hanya ka yi galaba da wanda aka wakilta akan sammun hana haihuwa aka samu haihuwar to ai akwai kuma har yanzu kuma sammun saka cintoci sammun kawo tangarda kila wajen ma haihuwa akwai sammun kuma har yanzu na hana arziki akwai sammun hana ilimi akwai sammun hana yin komai sai bacci da sauransu sammun musulunci sammun mantuwa duk suna nan su kuma to me yawa kuma abin da kai wancan din ba shi za ka sake yi kuma koda yayi din kila ba zai gama da warkar da abin gabaki daya ba to shi ne mushkilar sammun lalata rayuwa shi ne gaba daya rayuwa bambancinsa da lurur salihai shi ne lurur salihai kuma ba wani boka ne wani mutum ya je gurin sawai don saboda ko mu shi bokan da ra'ayin kansa ya cutar da wani mutum ba a'a mutum ne wanda ya kasance ba ruwansa da kowa shi ba shi da wani abokin gaba shi ba shi da wani wanda yake ki ko kuma wanda yake cinsa salihi ne kowa yana son sa sai dai kowa ya yi gaba da shi don ya zama salihi to kenan wane ne abokin gabansa abokin gabansa shi ne shaida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗakar da mu ya shiryar da mu ya ja kunnenmu akan cewa lallai lallai shaidan abokin gabarmu ne inna shaidana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa shaidan abokin gabarku ne lallai ku riƙe shi kuma ku ɗauke shi akan abokin gabarku ne sotu fadi sotu mala'ika innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabi sa'ir duk wanda ya bi shaidan ya batar da shi shi kenan ya zama dan wuta dan wutar sa'ir dan wutan jahannam as-sa'ir wuta ce wanda ko da shi a rure take take ci kuma Allah ta'ala ya nuna mana a wani ayi da suke sautin Isra'il mai yawa kuma zuwa gaba a kawo wannan ayoyi na sautin Isra'il wanda farko wa yuzu kunnan li mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina Allah ta'ala ya umarci mala'iku akan su yi wa annabi Adam sajjada duk suka yi in banda iblis shi ne shi yaya zan yi sajjada ga wanda ka halice shi da tabo qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in khadni ila min kam la atani kan zujatuhu illa qalila ka ba ni labari Allah fa da Allah fuske magana saboda zaka gane cewa Iblis ba karimi bane a wannan janibin na yarjewa da Allah ta'ala yi masa don idan babu shaidan ba za a gane kamar yadda ake tare da gingirin makaho ba za a gane wannan mai biyayya ne ga Allah ko wannan ba mai biyayya bane Allah ta'ala yana so kuma mutane kuma halitta ku fahimci ku gane wannan mai biyayya ne ga Allah wannan ba biyayya kai ma idan kana kai akwai mizani ya baka kudura da irada irin taka zaka iya zabar abin da kake so zaka bar abin da baka so saboda haka yayi wuta da aljanna shine Allah ta'ala da yace wannan da ka girmama ka ka fifita shi aka yi na shine annabi Adam alaihi salam inda a ce zaka jinkirta mu ne ba zaka daure na ba yanzu zaka jinkirta mu har sai duniya ta kare babu dan adam din a cikin ta to ni ko da sai na batar na wahalar da ziriyarsa in kaga wanda bai bata ba ya zama dan wuta ba illa kalila sai yan kadan ala zahab sai Allah ta'ala sai ibashi umarni tafi jeka yinsu man tabi'aka minhum wanda duk ya bi ka daga cikin su ne jazaa'uhum jazaa'an mawfura jahannama ita ce sakamakon da kai da su wasafa zamanin bin madara kaka je ka tsokani kowa da irin dabarunka da muriya da abin da ya shafi waƙe-waƙe na hulunu da kaɗe-kaɗe na batsa abubuwa iri-iri da waɗanda dai muke gani ɗin nan a yanzu kamar yadda muke ganin su yanzu a kafofin yaɗa labarai ga nan ko'ina baja-baja to duk na Iblis ne duk wani kiɗa na Iblis ne sai wanda faƙihai suka toge a cikin littattafai na faƙihu warajilika duk wani gudu da za a je a ƙafa za a je a jirgi za a je a mota za a je a jaki ko a raƙumi ko a doki ko a alfadari ko a jirgin ruwa ko a na ƙasa inda da za a je in dai tafiyar nan ba ta Allah ce ba da manzansa ba to tafiya ce ta Iblis shi ne yake sawa a yi ta wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa idhum kuma ka je ku yi tarayya da su a cikin dukiyarsu a cikin ƴaƴansu kuma ka sa su zama su buri ko kuma ka rika yi musu alƙawari abubuwan da suke yi din su rika ganin mai kyau ne za su samu kaza za su zama kaza duk kai ta rubin su da wannan ba za su ankara ba sai dai sun gan su a cikin wutar jahannama kane kane sannan su suke Iblis ne Iblis ifir da kansa ka gani sanda in sa ka hannunka in ji an sa ka koko ne maka kamar yadda wannan muhawarar za ta zo a ranar tashin kiyama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin suratu Ibrahim alaihi salam wa ma yadufu shaytanu illa gurra ban da rudi da abin da zai halakar da su ya kawo musu bakin ciki da bacin rai a abin da suke nema a abin da suke aura da dukkan rayuwarsu ba abin da yake rudarsu da su illa gurura amma bayan Allah din nagari wanda yake yan kadan illa kalila shi ma ayya fada Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka min sulta bayina nagarin ba ka da iko akan su saboda haka salihi duk sanda yake wannan larura ta salihi in yi mawafaka abinda Allah ya rubuta cewa zai yi sai ya zama don saboda Iblis yakan duba ne ga wannan zai zama abu kaza a duniya to shi ko daman gwamnatinsa ya kafa ta ne don ya yaƙi abinda wannan ɗan adam zai yi salihi ne zai batar da mutane shekara da shekaru shi mai yiwa a cikin minti ɗaya ya rushe abinda Iblis ya gina na batar da su ya tabbatar da imani daga ran nan Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe musu dukkanin zunubansu ga baki ɗaya sun dawo kamar yadda ranar da mahaifinsu ta haife su sai mai yiwa ma wai badilan sai a cikin hasana mai yi a Suratul Furqan mai yiwa ma a zunuban nasu a mai da shi lada saboda haka insha Allah abinda za mu tashi a kan shi ne za mu ga irin yadda power da ƙarfi da isa ta Iblis take. yakan faro tun daga iyaye na Salihu in ya tabbatar wannan uban da wannan uwar wannan matar da wannan namijin in je har suka yi aure za su haifi Salihu in suka haifi Salihu sun zama uku kenan salihai to shi kuma ya shiga uku to saboda sai ya kokari ya ga cewa ba a yi auren ba duk hanyar da zai fita ta iga cewa kar a yi auren ba a yi ba to amma ai ba shi ne Allah ba ba shi yake kaddara komai ba saboda haka sai Allah ya nufa sai a yi auren to in aka yi auren kuma duk inda zai fita duk yadda zai yi sai ya yi akan jiya ya ga cewa wannan auren bai dore ba an rabu in ba a rabu ba to duk wani abu da ake samu na albarkar aure zaman lafiya kwanciyar hankali kamar yadda Allah ta'ala ya ambata dinnan a cikin suratul Rum kamar haihuwa zuriya dage ba arziki to san saboda iko da izini da damar da Allah ta'ala ya bashi to sai yayi kokari ya ga cewa ba samu komai ba haka za zauna cikin bakin ciki da bacin rai da talauci da kaka na kayi da wasuwasi iri iri kuma ga ba haihuwa in ku za su yi haihuwa don zai tabi a yi ta yin bari a yi ta yin bari ko ya hana ma cikin ya zauna in ya zauna kuma ce ba za a haihuwa duk ya bi hanyoyin da zai bi in aka fi ƙarfinsa aka haihu to ya ce kuma ɗan shi ne yake bugar kayan ɗa ya ƙara shi kuma wani wanda wuto wuto wannan ɗan ku ba zai girma ya zame mace cikas ba zai iya duk yadda zai saboda da haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana cewa mu riƙa yi wa 'ya'yanmu u'izuka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli ayin lama annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake wa al-hasan da husayn yace haka ma babana yake yi wa isma'il da ishaq so daga abun ba karami bane ku iyaye buku san wannan dan Allah ta'ala ya ba ku ba buku san ku kuma irin yadda matsayin da Allah ta'ala ya yi muku ba to a ƙarshe insha Allah za mu dora a kan wannan magana tun daga farko ɗin kamar yadda muka ɗauko har girman yaro ɗin har zuwa kuma cewa ya kai wata gaba ta neman ilimi ko ya kai wata gaba ta aure ko ya kai wata gaba ta neman abinci ko ya kai wata gaba ta neman cin jarrabawa ne ko neman ba nasara a zaɓe ne ko samun wani mukami na mulki da sauransu dai irin abubuwan da mutane suke idan sun rayu to a kowane mataki Iblis yana nan saboda haka za mu gani ita larura salihai ba san mu ba ce kuma ba larura ce ta aljanu ba larura ce ta Iblis shi kansa da kansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama har ma umarni ce qala zahabika na yadda to saboda haka kamar irin yadda wasu watakila matsalar da suke ciki ba irin wannan din shi ba shine mukan dan ba da dan wani abu a ƙarshe wanda zai kasance mutum ne akwai hadisai guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar akan cewa in dai za ka yi wannan to sai duniya ɗaukaka kake so mulki kake so kuɗi kake so lafiya kake so mota kake so mata kake so meye kake so to sai ya zo maka dole sai kuɗi sun zo ma tilas ɗinsu sai duniyar ta zo maka ragira a wulakancanta dole baka neme ta ba saboda ake cewa matar shige ba ta daraja ba sai kai ka neme ta wata ta zo mace to ba ta yi wata ta daga amma kai ka sha wahala ka je kai kana ta zirga zirgan neman ta kana to sai ka ta yi daraja amma ma ita ce kawai ta yace tana son to shi aka ce matan shi jibi ba ta daraja to saboda haka ko baka san duniya ko kai kafi kowa zuhudu to dole sai ta zo maka rajima ba wannan lafazin sai ta zo maka wato akance akaskanci ma'ana a cikin sauki ya zama kamal da ke ta duniya wannan hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajensa yana cewa ya rasulullah duniya ta juya min baya wallat wa adabarat komai na kama a duniyar nan yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa aina anta min tasbihi lil malaika wa salati lil kalaiki wa bihi yurzaqun idan kake a dama baka san tasbihi malaiku bane baka san sallar halitta akwai waɗanda baka ganin su yanzu bishiyoyin nan dabbobin nan ƙwarin nan kanci ne da su gona ce da su to akwai ai abin da suke yi wanda da shi Allah yake ba su abin da za su yi bukatunsu in su ya fita daga kan sheƙarsa da san zafi ya fita da yunwa cikin su a dan kware kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada amma ko sai ka yadda yamma ya dawo bulbul yana shi ya ci a sha Allah ta'ala ya bashi arziki to ayo wannan sallar yake yi salatul malaika wa tasbihul kalaik wa in min shay'in illa indana wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai ga tasbihin da yake wanda Allah ta'ala yake bashi abinci shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah dali ka fada haka sanda bayan alfijir ya huto ko kafin ka fita sallah ta asuba to sai duniya ta zo maka dolanta sai arziki ya zo maka dolansa a kaskance kuma bayan wannan sai wannan kin yi dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan in wa'insu lokatai shi ce ya rasulullah alhamdulillah duniya ta zo min har na rasa inda ma ni zan sa ta arziki ya zo min na rasa yadda zan maye da shi ni yadda ma zan sarrafa shi na kasa so da haka wannan na biyu kuma shi ne shima wanda duniya za ta zo maka dolanta filis ɗinsa lokacin da annabi adamu alaihi salamu ya yi wannan sabo na cin bishiya Allah ta'ala ya fitar da shi daga aljanna da ya zo dama ka'aba dama tana nan mai ba a yanzu ne aka gina wannan ka'aba wannan gini da muke kai shi ne wajen gini na ya kai na wajen 11 ta rushe a gina ta rushe to so da annabi adam ya zo ya yi sallah raka'a biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa mar ilhamar wannan addu'a Allahumma anta ta'lamu sarirati wa alaniyati fa qabal ma'azirati wa ta'lamu hajati fa qi su'uli wa ta'lamu fi indi fa ghfir li dhunubi wannan addu'a ne saboda haka الله lam an ta'lamu sirri wa anani ji fa kalma azati wa ta'lamu fi ni wa fa gafli zin wa ta'i fa bi sirri allahu ya salaka imanan yu bashir qalbi wa yakin sadaka ta a'lamu annahu lan yusibuni illa ma kattabtuli wani lafazin wa rabbi bi ma qalaita walayya ko to saboda wannan shine karshen abun nan sai Allah ta'ala sai iyumar wahayewa annabi adam wahayewa mun san wani sai mu fassara dan aji duk ma'anar su sai Allah yau annabi adam wahayi akan cewa ala qabiltu na karbi taubatak wa ghafartu dhunuba na karbi tubanka kuma na gafarta ma zunubanka da za a ce a cikin zuriyarka yan adam ko kuma duk wanda yayi addu'an nan idin wacce kai sai na gafarta zulubansa kuma na yaye masa dukkan abin da yake damunsa kuma sai duniya ta zo masa wahiya rajima wa in lam yuridha sai duniya ta zo masa dole koda baya santa koda yana kin duniya koda yana kyamar abin duniya sai ta zo masa dolan sa wa in lam yuridha kuma wa attajiru wara a kulli taji dukkan abin da ya dauka in na sayarwa ne idan sana'a ce idan menene indi irin abin da Allah ta'ala yace a nemi abin shi ko a nemi daukaka ko a nemi lafiya ko a nemi menene ni kuma sai na biya masa bukatar wannan cikin sauki shi wattajirtu kullu kuma sannan duk wanda yace zai hulɗa da shi to sai ya amfana da shi duk wanda zai mu'amala duk wani attajiri duk wani mai mulki duk wani mai girma ba kanda za a ce ya zo yana so su yi wata hulɗa ko yana neman wani abu a gunsa ya hana shi saboda haka ga shi nan mun bayar duk akwai gurare ko sanadi da ruwayoyi na wannan hadisi din na ba lokaci insha Allah in makaratun gaba sai mu sake yin bayani da mu fadara san daga ina ne in mutum yana so ya san asalin abu wa muna karshe muna yi wa shi Dr. Ibrahim Ahmad Bamba da ya rasu wannan mako da muke ciki Allah ta'ala ya gafarta masa malamina ne kuma malaman da na ƙaru da su da kuma nake ƙaunarsa ƙwarai da gaske wajen iya mu'amalarsa da ɗalibai da iya koyarwarsa da iya karantarwarsa Allah ta'ala ya gafarta masa yakan ce ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba in an fito daga jarrabawa ce shi da ba dan shi ne in bi jileta ba to da sai ɗauka wai da littattafai in ce shiga abin da yake faɗa kenan kuma a wancan lau duk wanda ya zo yake mara fatawa a game da sha'anin wani wata matsala ko ta aure ce ko matsala ce ta magani ko wani abu ko wani littafi na ɗibu to sai ce a zo guri na kuma akwai lokacin da sassafe yana tafiya ina bin sa yana tafiya ina bin sa har ya je fakin nima ne fakin yana tafiya ne shi ga office in bi shi in zauna to abin da yake cewa naji a wa'azinka kana cewa majalisi za ka yi mai majalisi guri kaza mai to ka daina cewa majalisi kai ka rika fadar wani abin da ba da kuma biyu na ga kana ambaton shi a nan na ce to ai wancan haka muka samu mutanen mu suna fada wannan kuma magana shi a kun wannan karatu ne ibiyo ta kai tarihi ya biyo ta kai don saboda haka in ke fadar yadda rarrabuwarsu take na ɗaya na biyu na uku har izuwa na ƙarshe ina karatu ne kawai ba wai don saboda wani abu ba ko don saboda na karkata a nan ko na karkata a nan ba ni dai ina so ne in bayyana mutane yadda kawai suke kawai kuna karance-karance a ɗariƙar Tijjaniya to ni goran faira na haddace shi to ashe daman ba dadewa zai ba shine ita shi yana karanta gauran fera yana tai yana tai yana tai har muka sallama da akwai san da inda ukadar wannan a radio sai yake cewa kun ji wata magana amma ni bazan ce komai ba da ni da ku na ga yanku kan da akai kazan yaki shi mai hikima ne a kwarin kuma alhamdulillah na gode wa Allah subhanahu wataala ni ne garanto lokacin da ya fara yin wa'azi wato wani shiri da ake kira zance mai dadi ko kuma zance mafi dadi a radion Kano aka zo ce ga wani malami wai za a bai program zance mai dadi ni cewa yake kace ai Dr. Ahmad ko Ibrahim Ahmad Bamba nace na biyo ki wannan ki a bashi to alhamdulillah wannan bana mantawa kuma waɗanda suke a wannan alhamdulillah malam Abubakar Darma shine wanda shugaban shirye-shirye na wannan lokacin shi yayi min wannan tambaya nace na da kuma yana nan da ransa da yana rahama amma kwanaki ya bar rahama TV ko kuma radio Allah ta'ala ya gafarta masa ya gafarta wa dukkanin musulmi ayyukan da yayi na alkhairi Allah ta'ala ya tabbatar masa ladan na kurakure Allah ya yafe masa Allah ya gafarta mana ya gafarta wa duk waɗanda ya kasance masu bin wannan tafarki ne na musulunci na Allah subhanahu wataala duk wanda ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah imanin wata sadiqan Allah ta'ala ya gafarta masa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله